الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد غديات تبتغى الله تبارك وتعالى da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 21 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1434 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan uku shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiran sa da suna Undatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah bale fi kafin darasi ne yau idan da tambayoyi suna iya gabata Na'am. Wai mala'ikan da ke karbar rayukan bayi idan sun cika ajalinsu. Shin shi ɗaya ne ko kuma akwai wasu tare da shi? Lalle mala'ikan da Allah ya wakilta shi dangane da karbar rayukan bayinsa mala'ika ne daya-daya kamar yanda nassi na alqur'ani ya tabbatar mana da haka kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ubangiji ta'ala yace ga ya musu wanda ke karbar rayukan ku idan kun cika ajalin ku wato shine mala'ikan da ubangiji subhanahu wata'ala ya wakilta shi game da karbar rayukan ku illa kasancewar yana da mataimaka masu share masa fage kafin ya isu sawa'an rai ne na mumini ko na wanda yake kafiri domin duk lokacin da Allah zai karbi rayuwar bawansa idan mumini ne kamar yanda hadisi ya tabbata a cikin As-Sunanul Arba'a da Musnad na al-Imam Ahmad ibn Hanbal hadisin Al-Bara' ibn Azib Allah ya kara masa yadda idan bawa ya kai karshen lokacin sa ma'ana lokacin mutuwa idan mumini ne mala'iku suna sauka da farfarin kaya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa iya adadin su iya kenan bakin gulgudan yanda ganin mutum yake hanguwa haka suke sauka idan suka sauka waɗannan mala'iku za su ringa bashi albishir ya kwantar da hankalinsa duk wani abin da zai zo nan gaba al'amari ne wanda yake mai sauki kuma kar ya samu damuwa dangane da abin da ya baro bayansa a rayuwarsa ta duniya na ƴaƴansa da iyalinsa ubangiji subhanahu wata'ala zai dauki dawainiyarsu kamar yanda Allah yake faɗa mana innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wannan albushir ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ke ba bawa mumini a lokacin da ajalin sa yazo don haka a takeice yana da mataimaka haka ne in rai ce wanda take kafira to mala'ikun azaba haka suke sauka kafin shi mala'ikan mutuwa ya iso an gane ko kamar yanda can ubangiji ta'ala yake cewa hatta idza ja'at yake cewa hatta idza ja'atkum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillahi qalu dallu anna wa وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Dan haka su ma kasancewar in kafiri ne mala'ikun Allah suna sauka waɗanda suke na azaba kafin shi mala'ikan mutuwa ya iso, kamar yanda dai babu hadisin da yayi bayani ɗaya bayan ɗaya sama da hadisin Al-Bara ibn Azib yanda Allah yake karɓar rayuwar mumini da kafiri. Na'am. Na'am. Wani sabi ka auri mace Allah ya kaddara rabuwa tsakaninka da ita, shin kana iya auren kanwarta ko yatta? Kware da gaske iya kawai diyarta da mahaifiyarta sune suka haramta gare ka, amma duk wani wanda yake danginta na kusa kana iya aure. A farko dai uwarta haramun ne ka aure ta, kakarta haramun ne ka aure ta, diyarta haramun ne ka aure ta, amma za ka iya auren kanwarta ko yatta. An gane ko in ka rige ka sake ta. Iya abinda Allah ya haramta mana shine hada ƴan uwa mata a lokaci guda a matsayin cewa matanka, misali iya da kanwa, sawa'an wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya uwa kowa da tashi, ko kuma waɗanda suke uwa ɗaya uba kowa da nashi. Haramun ne a lokaci da ka hada su a matsayin matanka, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yace wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad sala. Ubangiji Ta'ala yace an haramta muku hada tsakanin ƴan uwa guda biyu. An gane ku, sai dai abin da ya riga yau gabata kafin haramtawa. Hakanan sunnatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta nuna mana haramun ne a lokaci daya kana aure da mace, ka auro kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta, ko kanwar mahaifinta ko yar mahaifiyarta, kenan ba za ka hada mace tsakaninta da ammarta. In aka ce amma shine kenan kanwar uba ko yar uba, ko kuma khala ita ce kanwar uwa ko yar uwa, haramun ne. An gane ku, a wannan lokaci ka hada su ko kuma waɗanda suke ƴan uwan juna. Amma in dai ka riga ka saki mace, ya halatta ka auri kanwarta, ya halatta ka armiyarta, ya halatta ka armi kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta, ko kanwar mahaifinta ko kuma yar mahaifinta. Na'am.
Shine kamar wani malami ya bada fatawa ce ya kare bawali, kenan wani malami ya bada fatawa kenan ko sai yake yace kenan an bai bar istijja kenan ya wannan kenan ko ya zuba ruwa. To shine ne aka fara ya samu daga kuma Allah ba shi da nazara da madalla mu da ansar mutara Madina.
Wai dangane da tsarki a lokacin da mutum yayi bauli, ka'ida a lokacin da mutum yayi bauli in ma ya sanya dutsi ya goge, ko duk da cewa bai kaɗaita ga bauli ko bawali ko bayan gari, ka sanya wani dutsi ka goge, a kaɗan dai ka sanya dutsi uku, domin ana buƙatar mutum yayi wutiri. In har uku bai tsarkake ba, na ƙarshen uku bai tsarkake ba, sai ka ƙara na huɗu da na biyar. In har na biyar bai tsarkake ba, sai ka ƙara na shidda da na bakwai har izuwa ya tsarkaka. In ma ka yi amfani da dutsi ko da wani karto ko da wata misali takarda kamar irin farfiye injinik, duka za ka iya amfani da su don gane da goge bauli. Kenan in ka goge ɗaya, ka yi na biyu, ka yi na uku. Idan na ukun nan ka fitar da shi babu wata lema, to fa lillahi alhamdu. Amma na ukun idan ka same shi akwai lema, to dole za ka ƙara na huɗu da na biyar. Idan na biyar ka same shi da lema, sai ka ƙara na shidda da na bakwai. Haka za ka yi a wajen gusar da bawali ko kuma bayan gari. In ma ko kuma ka yi da ruwa, an gane ku, ka sanya ruwa ka wanke gabanka, ka tabbatar da cewa ka tsarkaka. Dangane da hadisin da ya zo haɗa tsakankaninsu wannan bai inganta ba, wanda yake cewa mutanen Madina Allah yana yabo a kansu su mutanen Quba, domin in sun sanya dutsi sun goge sai su biyo baya da ruwa. Wannan hadisi bai inganta ba, kamar yadda malamai suke cewa wal jam'u bainahuma afdal, hada tsakanin sanya dutsi da ruwa shine yafi dacewa. Lalle iya abinda za ka yi in ma ka yi da dutsi ko kuma ka yi da ruwa, amma yi da ruwa ya fi da dutsi, tare da cewa ya halatta mutum ya yi da dutsi ko abinda zai tsaya matsayinsa. Daɗin fa'ida illa kasancewar duk wani abu wanda yake mai alhurma bai ya dacewa a yi da shi, ko da takarda ce in dai akwai rubutu a jikinta, ko da rubutun turanci ne baka fahimci ba me aka rubuta, to bai ya halatta ka yi. an gane ko ba ma rubutu wanda yake na musulunci ko da na turanci ne baya halatta kai ko wani busheshen burodi ko wani abu wanda yake mai kima mai daraja baya halatta a gusar da bayan gari da shi na'am me yake cewa kamar wani yana tambaya na kusa shi ka'ida din ma kai da ruwa ko kai da dutse din ma za ka iya zuba ruwa ka wanke din ma ka sanya ruwa ka wanke ko kuma ka sanya dutse kai kenan in kai da dutse ba sai ka sa ruwa ba an gane ko in ka sa ruwa ba sai ka sa dutse ba din ma ka sanya ruwa shi kadai kai amfani da shi wancan hadisin da kake fada shi bai inganta ba na cewa su mutanen Madina ma'ana mutanen Quba farko dutse suke sanyawa sannan baya sai su biyo da ruwa an gane ko bai inganta ba na me yake cewa ko shi ne kamar wajen gane da ahlul baiti ahlul baiti sune iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangin shi na kusa wanda Allah ya haramta musu cin zakka da kuma matansa wadannan sune ake kira da ahlul baiti an gane ko ƴaƴan Aliyu dan Abi Talib ko mu ce zuri'a ta Aliyu dan Abi Talib ƴaƴansa da jikokinsa sannan da ƴaƴan Ja'far ibn Abi Talib shi da jikokinsa an gane ko sannan kuma da ƴaƴan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib shi da jikokinsa haka waɗanda suka yi imani daga cikin ƴaƴan Aqilu ibn Abi Talib waɗannan su ne ake kiransu ahlul baiti dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa wanda Allah ya haramta musu cin dukiyar zakka ba dan komai ba domin dukiyar zakka datti ne kazamta ne kamar yanda Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib ko kuma Al-Husayn ya dauki dan dabino na zakka an zo an tara dukiyar zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rabawa manzo Allah bai ankara ba shi Al-Husayn sai ya dauki dan dabino sai ya jefa bakin sa manzo Allah da ya dauke shi sai miyo ya biyo jikinsa manzo Allah da ya diba bakin shi sai ga dan dabino ne yana tumna manzo Allah sai ya masa tsawa yace ma zai furzar da shi Al-Husayn ya furzo wannan dabino manzo Allah yace masa haba Husayn baka san ba cewa iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu ba ma cin zakka haka kuma shi kanshi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya zo ya nemi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi wani kaso daga cikin dukiyar zakka manzo Allah ya ce masa inna alu muhammadin la tahillu lana sadaqa inna ma hiya wasakhun min awsakhin nas yace mu iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zakka ba ta halatta gare mu domin kazamta ce datti ne daga cikin datti wanda yake na dukiyar jama'a da Allah ya haramta musu cin zakka sai Allah ya maye musu gurbin da abu wanda yake fiyayye shine in an samu ganima ta yaki za a kasa ta kashi biyar a farko wannan kashi daya na Allah da manzonsa ne da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa da marayu da waɗanda suke miskinai da baƙo wanda yake dan wucewa wannan kashi hudu su shine iya abinda za a raba tsakanin mayaka amma wannan kashi daya Allah da manzansa su suke da ta cewa game da shi dan haka kuma dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan kaso ne suke da shi suke da haƙi amma dangane da zakka baya halatta su ci to dan haka kenan waɗannan su ne ahlul baiti da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahdi minan nisa'i in ittaqaytun fala takhabana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al jahiliyyati al ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasula innama yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yudahhirakum tadhira kafin ma inda muka kamu duka Allah yana magana ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ku da yace ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina allaha wa rasulahu wa daral akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sai ce ya nisa annabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu bi ifain wa kana dhalika 'ala allahi yasira wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha ajran karima. Sai ke cewa ya nisa annabi lastunaka ahadi min an-nisa'i in taqaytun har izuwa karshe. Dan haka wannan aya na tabbatar da cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin iyalin gidansa, sabani yanda ɗan Shi'a sun fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ba sa cikin iyalinsa dan kita da hasada ga Aisha da Hafsa diyar Umar. Dan haka sai suka takaita cewa kawai ƴaƴan Fatima su kadai ne ahlul bait, amma saura dukkan su ba ahlul bait bane. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna ji cikin mun gama wato baban da ke bayani dangane da wajabcin nutsuwa a cikin ruku'u da sujada, kamar yanda muka wuce da hadisi na al-musibu salata shine Khallad ibn Rafi wanda ya shigo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi katari manzon Allah yana zaune. Khallad sai ya kabbara sallah, yayi sallah kotan kurciya ba kamar yanda ake bukata ba. Kotan kurciya shine idan ka dago daga ruku'u ba tare da nutsuwa ba kai tsaye sai mutum ya je sujada. Idan ya dago daga sujada ta farko kafin ya daidaita ya zauna ya samu nutsuwa sai ya koma sujada ta biyu. A takaice dai ya bubbuga sallah, da ya salamce sai ya zo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama. Manzon Allah ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli. Bayan manzon Allah ya amsa masa sallama ya ce koma saki sallah domin ba sallah bace kai. Khallad ya koma ya saki, ya dawo ya koma yin sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya amsa masa, manzon Allah ya ce masa koma dai ka saki sallah, wannan ba sallah bace kai. Ya koma karo na uku ya saki hallo dai kamar da, ya dawo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama. Manzon Allah ya ce masa koma ka saki sallah, domin wannan ba sallah bace kai. Sai ya ce na rantse da Ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya manzon Allah. Ya ce wallahi ban iya wata sallah ba kwata kwata in ba wannan ba, koyar da ni ya Rasulullahi yanda ake sallah. Manzon Allah ya ce masa to in ka tashi yin sallah kamar yanda malamai suka jama'a tsakanin riwayoyin hadisi. Manzon Allah ya ce masa kai arwallah ka kyautata arwallarka. Idan ka gama arwallah manzon Allah ya ce ka fuskanci alqibla, in ka fuskanci alqibla manzon Allah ya ce kai kabbara, sannan ya ce ka karanta Fatiha kamar yanda yake cikin nassi wanda yake tabbatacce. Bayan Fatiha manzon Allah ya ce ka karanta abin da ya sauƙaƙa na alqur'ani. Idan ka gama karatun manzon Allah ya ce ka duka kai ruku'u sai ka tabbata ka nutsu a cikin ruku'u. Manzon Allah ya ce sannan ka dago, idan ka dago manzon Allah ya ce hatta ta kuma inna raki'a sai ka nutsu, wato kenan wannan hatta ta kuma inna qa'ima manzon Allah ya ce sai ka nutsu, wato lokacin da ka dago daga ruku'u. An gane ku kenan idan kai ruku'u sai ka samu nutsuwa a kadan kai tasbihi uku. Idan ka dago daga ruku'u ba maganar ka sunkuya ka je sujada sai ka tabbata a tsaye ka samu nutsuwa. Haka manzon Allah ya ce hatta ta kuma inna qa'ima, wanda kasancewar kamar yanda bayani ya gabata idan ya dago daga ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lakal 'abd allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. manzo Allah yace sannan ka je ka duka kai sujada idan kai sujada manzo Allah yace hatta ta kuma inna sajida sai ka nutsu kana cikin sujada yace sannan ka dago kanka daga sujada manzo Allah yace hatta ta kuma inna jalisa sai ka samu nutsuwa kana zaune wanda ya tabbata idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dago daga sujada ta farko kafin ya je ta biyu yana addu'a shine Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni sannan manzon Allah yace ka koma sujada ta biyu sai ka samu nutsuwa a ƙarshe manzon Allah yace ka aikata haka a sallar ka gaba daya to dan haka wannan na tabbatar mana nutsuwa a cikin ruku'u da bayan dagowa daga ruku'u da nutsuwa a cikin sujada da samun nutsuwa bayan dagowa wannan wajibi ne duk mutumin da ya wuhintar da shi to bashi da sallah ko shekara dubu zai yana sallah wannan sallah ubangiji subhanahu wataala bai ya bukatar ta wanda kamar yadda bayani ya gabata sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yaga wani na sallah kotun kurciya sai yake ce masa subhanallah tun yaushe kake irin wannan sallah sai yace tun yau da shekara 20 yace wallahi da ka sake ko ka mutu akan irin wannan sallah yace wallahi da ka mutu ba akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau zamu tashi kenan sabon babu qala al musannif rahimahullahu ta'ala babu liqira'ati fi ssalah Malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da wato shine hukuncin karatu a cikin sallah abinda malam yake nihi da alqira'ati fi ssalah shine ay tilawatul qur'an ma'ana karanta alqur'ani kenan imma karatu wanda yake na wajibi kamar fatiha kamar yadda bayani zai zo nan gaba dole ne a kowace raka'a mutum ya karanta fatiha da karatu wanda yake na mustahabi ma'ana shine kenan karanta abin da ya sauƙaƙa bayan fatiha da kuma cewa menene gwalgwadon abin da mutum ya dace ya karanta wato a sallolinsa al-hadithu tasi'u wa tis'un عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة بن الصامت الله إكرم سيداك جوا للي منظم الله صلى الله عليه وسلم يا فدا لا صلاة منظم الله يجي باب صلى إن غنتشيا كنا an gane ko annabi anan nafi siha la salata babu sallah ingantacciya sawa'an sallah ta farilla ko ta nafila an gane ko anan kenan sallah ta farilla ko ta nafila ko sallar gawa ko sallar idi ko sallar neman shayar da fari ko sallah ta kisbewar rana gaba ɗayan su wannan sallah ce sallah ko bata inganta anan manzon Allah yace liman lam yaqra bi fatihatil kitabi ga wanda bai karanta fatiha a cikin sallar shi an gane ko kenan kuma wace sallah in dai sallah ce to tana buƙatar karanta fatiha matukar ba a karanta fatiha ba to wannan sallah bata inganta ba dan haka a matsayinka na ba maliki an gane ko ko kuma hanafi waɗanda su suna ganin cewa sallar gawa kawai matsayin addu'a ce ba ta buƙatar cewa sai an karanta fatiha don haka suka ɗauke ta a matsayin cewa addu'a ce kawai addu'a ce za ka tace ga mamaci to don haka wannan ƙauli ne wanda yake marju ƙauli wanda yake mirin jaye sallar gawa sallah ce sallah ko ba ta inganta sai da fatiha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ta da sunan sallah yace sallu ala sahibikum ku yi ma dan uwanku sallah lokacin da Najashi Allah ya masa rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dan uwanku wanda yake kasar Habasha Allah ya masa rasuwa manzon Allah yace ku fito ku yi masa sallah kaga anan sallar gawa ce manzon Allah ya ambace ta a matsayin sallah kamar yadda in an kawo gawa wanda ke da bashi a kanta a farkon musulunci manzon Allah sai ya ja da baya ce ba zai mata sallah ba sai ya faɗa ga sahabbansa ya ce sallu alaihi ku yi ma dan uwanku sallah to dan haka sallar gawa dole sai an karanta fatiha a cikinta kamar yanda hadisi ne tabbatacce Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda wata rana ya jagoranci magawa sallah sai ya karanta Fatiha a bayyane bayan gama sallah sai ya waiwayo ya fada ga waɗannan jama'a yace kar ku yi mamakin na karanta Fatiha a bayyane manufa ta shine don ku san da cewa karanta Fatiha a sallar gawa karantarwa annabin ku ce sallallahu alaihi wasallam to dan haka anan da yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ingantacciya ga duk mutumin da bai karanta wato Fatiha wato a sallar sa kenan dan haka wannan na tabbatar mana cewa karanta Fatiha wajibi ne ma'ana dole ne rukuni ne daga cikin rukunai wanda yake na sallah dan haka kasancewar anan kuma wajibcin a dukkan kowace raka'a dole sai ka karanta Fatiha kamar yanda hadisi na gaba zai tabbatar mana kowace raka'a karanta Fatiha a cikin ta wannan wajibi ne dole ne amma fa ga wanda yake kyautata karatun Fatiha wanda bai iya karanta Fatiha in aya ɗaya ta iya ta Alkur'ani ita zai maimaita sawa'an aya tana cikin Fatiha ko tana cikin wata sura ta daban kai har ma wanda bai iya karanta daidai da aya ɗaya ta Alkur'ani kafin ya koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa iya abinda zai yi sai ya girmama ubangijin sa ma'ana yi irin su tasbihi da sauransu wannan tasbihi koda ba zai iya yin shi da larabci sai ya yi shi da yaran da ya iya an gane ko kafin ya je ya koyi Fatiha kamar misali sabon musulunta an gane ko ba za a bar shi ba a ce ba zai yi sallah ba sai lokacin da ya kai ya koyi Fatiha ta kan iya yiwa kafin ya koyi Fatiha za a dau tsawon lokaci sai a ce masa ya tashi ya sallah a ce masa in ka iya Fatiha kai in bai iya ba me ka iya na Alkur'ani in ya iya wani abu yayi idan bai iya ba ka iya tasbihi da larabci in ya iya yi in kalima ta Allahu Akbar ita kadai ya iya to zai iya maimaita ta a cikin sallar shi in ba zai iya fada da larabci ma to da duk yaran da ya iya kalimomi waɗanda suka kunshi sarkake Ubangiji Subhanahu Wata'ala da girmama shi sune zai yi amfani da su amma duk wanda ya iya karanta Fatiha wajibi ne a kansa a cikin dukkan raka'a don haka anan manzon Allah ya ce sallah ba ta inganta ga duk mutumin da bai karanta Fatiha a cikin sallar sa don haka kenan anan duk wanda ya bar karatun Fatiha a cikin sallah to wannan ya bar rukuni daga cikin rukunanta sallah ta baci dole in akwai mahallin gyara wannan raka'a sai ka jefar da ita ka zo wata a maimakon ta saboda kabli ko ba a duba ta tsayawa matsayin Fatiha kamar misali raka'a ta farko sai ka manta kawai ka karanta sura ba tare da Fatiha ba ka shiga raka'a ta biyu sai ka tuna ashe wannan ta farko ashe kai baka karanta Fatiha ba sai ka jefar da ita wannan ta biyu sai ka dauke ta a matsayin ita ce ta farko in ka kawo ta uku kenan anan ne zaka yi zama wanda yake na farko bayan ita sai ka tashi ka kawo biyu kenan wannan ta farko ka rage ka jefar da ita me yasa saboda ka bar abin da yake dole don haka kasancewar game da karanta Fatiha malamai wasu sun tafi akan cewa kenan wajibi ne kamar yanda wannan magana kuma ita ce magana wanda take mafi inganci amma su malaman Hanafiya su sun tafi akan cewa ko ka iya Fatiha ba dole bane ka zo da ita in ka karanta abin da ya sabaka na Alkur'ani ya tsaya matsayinta menene hujjar ku suka ce fadar Ubangiji Subhanahu Wata'ala faqra'u ma tayassara min Alkur'an Ubangiji Ta'ala yace ku karanta abin da ya sabaka na Alkur'ani da kuma shi hadisin musi'u salata anan manzon Allah yace masa kun maqra'a ma tayassara ma'aka min alqur'an sannan ka karanta abin da ya saukaka na alqur'ani wanda ka iya kenan to dan haka sai aka samu wata riwaya tabbatacciya manzon Allah yace masa sannan ka karanta Fatiha bayan Fatiha ka karanta abin da ya saukaka na alqur'ani amma malaman Malikiya da malaman Hanafiya wannan Shafi'iyya da malaman Hanabila gaba ɗayan su sun tafi akan cewa dole ne mutum ya karanta Fatiha a cikin sallar shi matukar ya iya karanta Fatiha bai karanta ta ba to wannan sallah ce ba ta ciya dalilin su shine wannan hadisi to illa kasancewar su kansu malaman Malikiya sun dan sha sabani shin wai akan dukkan raka'a ce ko kuma a mafi yawan raka'o'in sallah kamar misali a sallah mai raka'a hudu idan ka karanta Fatiha a raka'a uku ka bada iya abin da yake wajibi a magana dai mafi inganci sallah ko raka'a nawa gare ta dole a kowace raka'a sai ka karanta Fatiha an gane ko sannan mas'ala ta biyu kasancewar akan wa karanta Fatiha take zama wajibi malaman Shafi'iyya suka ce da wanda yake matsayin shi limami da wanda ke sallah shi kadai da wanda yake matsayin samamu ne suka ce dole ya karanta Fatiha sawa'an a inda liman yake buye karatu ko a inda yake bayyanawa illa kasancewar gaba ɗayan su sun yi ittifaki a inda liman yake buye karatu dole ne ka karanta Fatiha sannan kuma ka karanta abin da ya sauƙaƙa na Alkur'ani wannan babu sabani a inda limami yake buye karatu amma jumhurin malamai malaman Malikiya da wasu daga cikin malaman Hanabila sun tafi akan cewa duk inda limami yake bayyanar da karatu to iya abin da yake wajibi akan ka shine kai sauraro wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyya Allah ya ji kansa da Sheikh Nasir Albani da sauran malamai sun tabbatar da wannan cewa duk inda limami yake karatu a bayyane to iya abin da yake kan mamu wato shine yayi sauraro domin kasancewar lalle da a farkon musulunci karanta Fatiha da wani abu na Alkur'ani ga mamu a lokacin da limami yake bayyanawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta musu liman yana karatu kai ma kana karatu wata rana da aka yi sallar asuba karatu sai rikice ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa nauyi lokacin da aka gama sallah sai manzon Allah ya ce la'allakum taqra'una khalfa imamikum me yiwa dai kuna karatu bayan limamin ku tambaya manzon Allah yake musu kuluna na'am hazzan ya rasulullah suka ce kwarai ya manzon Allah muna karatu amma da sauri muke kana sai manzon Allah yace la taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab manzon Allah yace daga yau kar wanda ya saki karatu in dai liman yana bayyana karatu sai dai Fatiha kawai sai ce fa innahu la salata liman lam yaqra biha domin babu sallah ingantacciya ga duk mutumin da bai karanta Fatiha a cikin sallarsa kenan anan a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana su dangane da karanta wani abu na Alkur'ani a inda limami yake bayyanar da karatu sai dai Fatiha ce kawai mutum yakan iya karantawa sannan kuma zuwa wani lokaci shi ma dai a sallar asuba ne sai karatu ya rikice ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ran nan sai ya taka musu burki manzon Allah yake lokacin da ya gama sai yake cewa halqara ma'i minkum ahadun anifa shin dazu akwai wanda ya karanta alqur'ani daga cikin ku tare da ni wani mutum yace ana ya rasulullah kwarai ya manzon Allah ni ne na karanta fa qala sai yace inni aqulu mali gunaza manzon Allah yace ni fa ba a jayayya karatun alqur'ani dai an gane ko mali gunaza alqur'ana manzon Allah yace ni ba a jayayya da ni game da karatun alqur'ani Abu Huraira wanda ya rawaito hadisin sai yace fantahan nasu an likira'ati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil qira'a hina sami'u dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace daga rannan jama'a ta sahabbai sai suka taka burki game da karanta wani abu na alqur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da manzon Allah yake bayyanar da karatu tunda suka ji manzon Allah ya ce mali unaza ni fa ba a mun jayayya game da karatun alqur'ani dan haka sai yace wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma la yajharu fihi al-imam sai suke karantawa a cikin zuciyarsu a buye kenan a inda limami baya bayyana karatu kenan anan kenan a inda limami yake buye karatu wannan dole ne mutum ya karanta dan haka kuma akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ma ju'ila al-imam li yu'tamma bihi فلا تختلفوا عليه سيجي فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا مزان الله يجي كسند شيوا أنسن يديمامي دن أيكوي دش مزان الله يجي دن هكا كرك سابا مسا إن يكبر كي كبر سيجي وإذا قرأ إذن يكراتو مزان الله يجي فأنصتوا إذن يفار كراتو فأنصتوا مزان الله يجي كي شروع an gane ku kenan in aka ce kalima ku ta insat ka ja bakinka ka kyale kuma ka ringa sauraron me ake fada to wannan nassi ne a bayyane wanda yake nuna cewa duk inda limami yake bayyanar da karatu dole ne mutum ya tsaya ya saurara kamar yanda a wani hadisi wanda Shaka Albani ya inganta shi a cikin littafin sa Irwaul Galil dan haka a cikin haka nan a cikin littafin sa Sifatu Salah wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qirara man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraa duk wanda yake da limami ma'ana kana bin liman to karatun liman shine karatunka ma'ana a inda yake bayyana da karatu iya abinda yake kanka dole ne kai sauraro ba za ka yi karatu tare da shi amma inda yake koye karatu wannan dole ne ka karanta Fatiha da abinda ya saukaka dan haka kenan abinda muke so mu gane lalle a farkon musulunci mamu yana karatu a bayan liman koda inda yake bayyanawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taka musu burki yace sai dai Fatiha Fatihar ana yi shi ma zuwa wani lokaci gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace daga yau adina an gane ku dan haka kenan hukuncin karatu ga mamu a bayan liman inda yake bayyana wannan hukunci ne mansukh kenan an riga an shahi shi to dan haka kenan anan in dai limami yana karatu a koyi to dole ne mutum ya karanta Fatiha amma in yana karatu a bayyane iya abin da yake kansa shine sauraro الحديث المئة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويكسر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويكسر في الثانية واتو أبو قتادة الأنصاري الله إكرم سيدا كيشيوا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karatu a rak'o'i biyu na farko a sallar az-zuhr Fatiha da sura biyu amma kar ka fahimci Fatiha da sura biyu a kowace raka'a sura biyu a kowace raka'a kenan Fatiha da sura an gane ku sai yace yubawilu fil ula a raka'a ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsawaitawa wai yukassiru fi thaniya amma ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana takaitawa kaga wannan dalili ne kenan dangane da karanta Fatiha a kowace raka'a kamar yanda anan a raka'o'i biyu na farko yace manzon Allah na karanta Fatiha da sura kuma ta farkon yana tsawaita ta amma ta biyu manzon Allah yana gajarta ta wanda kasancewar wannan hikima ce wadda take babba domin duk lokacin da mutum ya shiga sallah a farkon sallah mutum yana da nishadi da kuzari don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama raka'o'i biyu na farko bayan Fatiha sai an karanta sura ta farkon sai yi karatu mai tsawo ta biyu sai manzon Allah ya dan takaita biyu na ƙarshe idan az-zuhr ce ko la'asar ce ko isha ce manzon Allah sai ya karanta Fatiha kadai idan magariba ce kenan ta ƙarshen ta cikon uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta Fatiha domin idan mutum yana da kuzari to kuzarin shi sauka yake da nishadin shi amma sabani ga sallah ta nafila ita sallah ta nafila farko abinda ake bukata mutum ya buda ta da raka'o'i biyu waɗanda suke gajeru waɗanda ba su da tsawo me yasa saboda kasancewar ita sallah ta nafila so da yawa daga bacci ne mutum ya tashi a cikin dare kenan kafin jikinka ya warware ka samu kuzari kenan a farko inda zaka iya yin doguwar tsayuwa zaka iya wahala to anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hikima a salloli na nafilfilin sa a dare kamar yanda Aisha ta faɗa raka'o'i biyu yake waɗanda suke masu sauki sannan kuma bayan haka manzon Allah sai ya ringa tsawaitawa to shine nan Abu Qatada yake cewa ya qara'u fi raka'atayn al-ulayayn min salati az-zuhri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karatu a cikin raka'o'in sa biyu na farko a sallar az-zuhr bi fatihatil kitabi wa suratayn fatiha wato da sura kenan a kowace raka'a sai yace yutawwilu fil ula na tsawaitawa a ta farko wa yukassiru fi thaniya ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na takaitata sai yace wa yusmi'u al-ayata ahyanan manzon Allah yana jiyar da jama'ar dake bayan sa aya daya wani lokaci hikima anan dangane da jiyar da jama'a aya a inda ake boye karatu domin manzon Allah ya fadakar da wanda yake raukananne ya san da cewa sallah ce yake saboda shirin nan da ake so da yawa wani yakan iya shagala sannan hikima ta biyu anan manzon Allah dan ya bayyana musu cewa fa wannan ba shiru bane ba kadai ake karatu ne ake kuma ta hanyar nan sahabbai suka gane gulgudan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karatu a cikin sallah wanda suke sirriya an gane ko dan su yi koyi da shi su san cewa me ake karantawa dan haka kenan anan ta fuskar karantarwa da fadakarwa a irin sallah ta az-zuhr ko ta al-asr ba laifi kakan iya bayyana aya daya kamar yanda anan yake cewa wa kana yake cewa wa yusmi'u al-ayata ahyana wani lokaci manzon Allah yana jiyar da mu aya daya kenan anan ta hanyar nan suka san menene ake gulgudan abin da ake karantawa yanzu misali ya karanta suratul a'la sabbihi isma rabbikal a'la kaga idan ya bayyana wannan aya zamu fahimci cewa kenan ga abin da ake karantawa a sallar az-zuhr an gane ku sannan kuma wanda yake ya dan shagala kenan lokacin da yaji ya bayyana kenan shi ma zai dawo cikin hayyacin sa sai yace wa kana yaqra'u fil asr a sallatul asr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karatu bi fatihatil kitabi wa suratayn a kowace raka'a manzon Allah yana karanta fatiha da sura yuqawwilu fil ula ita ma la asr manzon Allah yana tsawaita raka'a ta farko wa yuqassiru fi thaniya ta biyu manzon Allah yana takaitata wa fi raka'atayn al-ukhrayn bi ummil kitabi a raka'o'i biyu wadanda suke na karshe manzon Allah na karanta fatiha ita kadai an gane ko amma tare da halaccin zaka iya karanta wasu ayoyi bayan fatiha a raka'o'i biyu wadanda suke na karshe domin akwai hadisi sahihi akan haka amma iya galibi abinda manzon Allah ya dawoma akan sa raka'o'i biyu na karshen sallah kenan mai raka'a hudu ko kuma raka'a mai raka'a uku kamar magarba fatiha kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa wannan shine abin da yana ce a kansa sai yace wa kana yuqawwilu fi raka'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fi thaniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsawaita raka'a ta farko a sallar asuba sannan kuma yana takaitawa a raka'a ta biyu wanda kuma hikima dangane karin hikima dangane da tsawaita wannan raka'a ta farko domin kasancewar in ka dauki sallah ta az-zuhr da sallah wanda take ta la'asar lokaci ne wanda jama'a suna cikin hada-hada suna cikin shagalin su kenan akwai hikima tsawaita wannan raka'a ta farko wanda ya dan samu jinkiri kenan yakan iya tarda sallah kamar misali ita sallar asuba kenan mutumin da bacci ya rinjaye shi idan ya farka kenan in an yi karatu mai tsawo kenan yakan iya tarda wani abu kenan daga cikin sallah kamar yanda bayani zai zo nan gaba gulgudan abin da manzon Allah yake karantawa a kowace sallah kenan dai a takaice wannan hadisi abin da yake tabbatar mana karanta fatiha wajibi ne a kowace raka'a kamar yanda Abu Qatada Allah ya kara masa yadda a wannan hadisi ya tabbatar mana kuma sannan wannan yana nuna mana karanta wani abu wanda yake na alqur'ani imma sura ko kuma wani abin da ya saukaka kenan bayan fatiha a raka'o'i biyu wadanda suke na farko ka karanta sura ko kuma ka karanta wani bangare wanda yake na alqur'ani sannan kuma wannan shine abin da ya nuna mana abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawoma akan shi kenan raka'a ta farko tafi raka'a ta biyu tsawo haka a kowace sallah kenan kamar yanda a az-zuhr ta farko tafi tsawo akan ta biyu haka a sallar la'asar haka a sallar asuba kenan sai ka kiyasta haka sauran salloli gaba daya al-hadithu al-awwal ba'da al-mi'ah عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور واتو جبير ابن مطعم الله إكرم سيدك شوى ناجم الزم الله صلى الله عليه وسلم ناكرنت سورة الطور واتو أسلى تمغربا wanda kasancewar shi Jubair ibn Mut'im a lokacin yana matsayin sa ne na kafiri ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yaji manzon Allah yana karanta suratul tur a sallah ta magriba wanda yace wannan karatun shine abin da ya tabbatar da imani a cikin zuciyata bayan gama wannan sallah Jubair ibn Mut'im ya musulunta ga Allah subhanahu wataala da manzon sa wanda anan malaman hadisi suka ce zamu fa'idanci kafiri idan ya rawaito hadisi a zamanin da yake matsayin shi na kafiri bayan musulunta in ya bada wannan hadisi za a iya amsa kaga anan lokacin da ya dau wannan hadisi kafin ya musulunta ne kuma bayan ya musulunta sannan ya rawaito wannan hadisi shine yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karanta suratul qur wato a sallah ta magriba don haka wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna cewa ita sallah ta magriba karatunta a bayyana ake yin shi an gane ko kaga dai a wancan hadisi da ya wuce na Abu Qatada kasancewar ta inda suka gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karatu a cikin sallah kuma ga gulgudan abin da yake karantawa karatu ne yake a goye cai wa yusmi'ul ayata ahyal wani lokaci yana jiyar da mu aya daya kenan gaba ɗayan karatun abu ya aiki to amma wannan sai ya nuna cewa gaya shi Jubair ibn Mut'im ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul qur a sallah ta magriba kenan wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa ita sallah ta magriba kenan karatunta a bayyana ake yin shi sannan kuma wannan na nuna mana halaccin tsawaita karatu a sallah ta magriba tsawaitawa wanda take takaitacciya amma wani lokaci ba kullum ba iya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawwama akan sa game da sallah ta magriba yana tsakaita karatu dan haka malamai da suka bi diddigin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a cikin sallar sa sai suka kasa kamar kusan kashi uku akwai iwalul mufassal akwai awsatul mufassal akwai kisarul mufassal su iwalul mufassal daga suratul hujurat wasu malamai suka ce daga suratul kaf abin da yazo suratul inshikak ko kuma ce suratul buruj an gane ko bakin nan kenan shine iwalul mufassal ma'ana dogayen sururi idan aka ce al-mufassal waɗannan sururi na kasa-kasa me yasa saboda an rabe tsakanin su da bismillah ma'ana sururi ne waɗanda suke ba su da tsawo don haka ake kiran su iwalul mufassal kenan daga suratul hujurat zawwa suratul buruj waɗannan su ne kenan iwalul mufassal wanda galibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta su imma a sallah ta asuba ko sallah wadda take ta azhar awsatul mufassal sune daga kenan suratul buruj zawwa kenan suratul tin zawwa bakin suratul tin kenan waɗannan sune awsatul mufassal waɗanda suke matsakaita sannan kisarul mufassal daga suratul tin zuwa suratul nas to dan haka kenan anan dai shi ya nuna mana a sallah ce ta magriba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya karanta suratul dur tare da cewa ita sallar asuba ita ce sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tsawaita karatu a cikin ta wanda hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallar asuba yana karanta aya 60 zuwa aya 100 dan haka kuma ita sallar asuba iwalul mufassal manzon Allah yake karantawa domin hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a sallar asuba ya karanta suratul waqi'a a hajjin sa ta ban kwana a sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul qur wani lokaci a sallar asuba a ta farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratul kaf sannan kuma an samu a sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul takwir irashamsu kuwirat sannan kuma a sallar asuba an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta iza zulzila suratul zilzal kuma a raka'o'in biyu gaba daya har marwayacin yake cewa ni dai ban yi sani shin manzon Allah mantawa yi ko kuma da gangam ne dan ya nuna mana cewa ya halatta a ta farko ya karanta iza zulzila a ta biyu ma ya sake maimaita ta sannan wani lokaci ana cikin halin gulaguro a sallar asuba manzon Allah ya karanta falaki da nasi a ta farko ya karanta suratul falak a ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wato suratul nas sannan kuma an samu a sallar asuba wani lokaci ya karanta suratul rum an samu kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul yasin amma wata sallar manzon Allah ya karanta suratul mu'minun ma'ana kad aflahal mu'minun sai da kai inda ubangiji ta'ala yake cewa yake bayani dangane da labarin annabi Musa da annabi Isa da dan uwansa Harun an gane ko lokacin da yake kan annabi Isa waje annabi ibn Maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rubuwati zati qararin wa ma'i a wannan lokaci sai tariya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya duka yin ruku an gane ku sannan kuma in dai a sallar juma'an sallar asuba ta wayewar juma'a abinda manzon Allah yake karantawa yana karanta a raka'a ta farko bayan Fatiha yana karanta alif lam mim as-sajida ma'ana alif lam mim as-sajida kenan suratul sajida a ta biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Fatiha yana karanta hal ata alal insan wannan kenan a sallar asuba ta wayewar juma'a manzon Allah yake karanta wannan sabanin kenan masu karanta suratul juma'a da suratul munafiqun ne ko iya abin da yake inda sunna ne kenan abin da zaka karanta a asuba ta wayewar juma'a a raka'a ta farko suratul sajida a ta biyu kenan sai ka karanta hal ata alal insan sannan kuma yana tsawaita kenan raka'a ta farko akan ta biyu kamar yanda hadisin Abu Qatada ya tabbatar mana dangane da abin da ya shafi ita sallah ta az-zuhr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta bayan Fatiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta alif lam mim as-sajida a sallah wadda take ta az-zuhr sannan wani lokaci an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta subbihi isma rabbikal a'la da hal ataka hadisul gashiya kenan awsadul mufassal sannan wani lokaci an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wassama'i zatil buruj da wassama'i wattariq wato a sallah ta az-zuhr wani lokaci ko ya karanta wallayli idza yaghsha sannan kuma hadisi ya tabbata ya karanta suratul inshiqaq ma'ana idza as-sama'u inshaqqat sannan a sallah ta al-asr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu ya karanta yana karatu kenan mai tsawo a raka'a ta farko illa kasancewar gwalgwadan aya 15 kamar yanda wani hadisi yake yasta aya 15 a ta biyu yana karatu gwalgwadan aya 7 zuwa 8 wannan kenan a sallah ta al-asr a sallah ta magriba kenan kamar yanda wannan hadisi ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya karanta suratul tur amma wannan ba kullum ba dan domin abinda manzon Allah ya fi nacewa game da karantawa a sallah ta magriba sune kisarul mufassal kinan daga wattini abinda yayi kasa su yafi cikawa yaje yafi cika karantawa a sallah ta magriba dan haka an samu ana cikin bulaguro ya karanta suratul tin an gane ko a raka'a ta farko a sallah ta magriba sannan an samu ya karanta suratul qital ko kuma mu ce suratul muhammad a sallah ta magriba sannan an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul mursalat a sallah ta magriba sannan wani lokaci an samu ya karanta suratul a'raf aya 206 a sallah ta magriba amma ba kullum ba an gane ku aya 206 manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta a sallah ta magriba wanda in ka dauki suratul a'raf kusan izihi uku ce ga izihin fa ma kana da awahu ga izihin kana da mala'ul ladina stakbaru sannan ga izihin wa izna takana li jabala kusan izihi uku manzon Allah ya karanta a sallah ta magriba sannan kuma ya karanta suratul anfal a cikin raka'o'i biyu na magruba wani lokaci sannan kasancewar ita abin da ya shafi sallar isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta kenan sune awsadul mufassal irin su wash-shamsi wa duhaha irin su idza sama'u shaqqat duk da cewa idza sama'u shaqqat kenan tana daga cikin iwalul mufassal sannan kuma an samu ana cikin bulaguro a sannar isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul tin sannan kuma zamu iske hadisi nan gaba manzo Allah yace ma mu'azu mi zai hana ya karanta irin su wash-shamsi irin su sabbihi isma rabbikal a'la irin su wal-layli idza yamsha kina wannan sune gargwadan iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke karantawa a cikin sallolin sa je wannan hadisi sai mu dakata al hadithu thani ba'da al mi'a an al bara ibn azib radiyallahu anhuma anna an nabiy sallallahu alaihi wasallama kana fi safar fa salla al isha al akhira فقرأ فيه الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه واتو البراء بن عازب الله إقرى مسيدا كي شوى للي منزان الله صلى الله عليه وسلم أوان بلا برو واتو منزان الله يا صلى الله عليه وسلم إيشا تكرش دومين مغربا ما أبن دسكي كرنت على إيشا dan haka suke tasniya al-isha'an ma'ana magruba da isha dan haka anan sai ya mayyaze mana fa salla al-isha al-akhira ya sallaci sallar isha ta karshe kenan wanda muke kiranta isha yau fa qara'a fi ihdar rak'atayn bit-tin waz-zaytun a dai daga cikin raka'o'in biyu ta farko ko ta biyu manzon Allah dai ya karanta suratul tin al-bara'u yake cewa fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu aw anan bata fa'idantar da kokonto abinda take fa'idantarwa shine nau'in tawa yake cewa ban taba jin mutum daya mafi kyawun murya mafi kyawun karatun alqur'ani sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kyawun murya shine Allah ya baka sauti wanda yake mai dadi shi kuma kyawun karatu shine kenan ka karanta Al-Qur'ani da ka'idodin sa kenan kowanne harafi ka fitar da shi daga mafitarsa kamar yadda ya dace tare da bashi iya abin da yake haƙƙin sa kenan na tajawidi shine anan yace fa ma sami'tu ahadan ahsana sautan ban taba jin wani mutum daya mafi kyawun murya aw qira'atan mafi kyawun karatun Al-Qur'ani minhu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba mamaki daman waka a bakin mai ita tafi dadi wannan qur'ani ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka sane shi shi ya karantar da al'umma dan haka kuma shi yafi kowa wato iya karanta al'qur'ani a takaice dai wannan hadisi me yake nuna mana kasancewar halaccin karanta kenan sura daga cikin qisarul mufassal a cikin sallar isha kenan irin daga wattine abin da ya kasa zaka iya karanta su a sallar isha amma iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi na cewa game da karantawa a sallar isha kenan sune awsadul mufassal kenan daga suratul buruj kenan zuwa suratul tin sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi yawan karantawa amma tare da halaccin kenan karanta wadannan gajeru mai insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك